haka ne sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku. Alheri Grace Update tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki, muka sake shigowa da wannan shiri na hatsi a yau Talata 21 ga watan Janairu shekara ta 2020, ranar da sashen Hausa ke bikin cika shekaru 41 da fara watsa shirye-shirye.
A fannin ayyukan jarida ne, ni dai sai dai labari da naji kasancewar ni sabuwar ma'aikaciya ce a nan.
Duk da yake gaskiya mu ba mu yi amfani da wayar tarho ba, amma dai mun san lokacin muna cikin aikin, amma a can abinda wato yake gidan lokal, to mun san lokacin da ake yi da wannan tarho din. To amma kuma sannu sai gashi mun ga an fara amfani da hanyar da ake kira digital.
So yau ma abinda shirin namu zai ta'allaka kai kenan, inda a wannan shirin za ku ji yadda ma'aikatan sashen Hausa ke gudanar da ayyukansu. Sai ku kasance tare da mu domin jin cikakken tarihin wannan tashar da kuma abinda ke biyo baya kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
To jama'a assalamu alaikum, ga kuma labaran. Dubban 'yan rajin kare 'yancin mallakar bindiga ciki har da mayaka masu ɗaukar makamai ne suka yi zanga-zangar lumana a jiya Litinin a babban birnin jihar Virginia da ke kudu maso gabashin Amurka, suna kalubalantar sabbin ƙa'idodin mallakar bindiga da ake ƙoƙarin shatawa. Duk da yake an yi fargaban zanga-zangar na iya rikidewa zuwa tashi hankali, to amma an kammala ta ba tare da wani rikici ko kama wani ba. Manyan labarai a wurin zanga-zangar sun rawaito cewa yanayin ya mafi kama da shagalin biki. A yau Talata za a soma shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump a majalisar dattawa, karo na uku a tarihin kasar da shugaban kasa ke fuskantar yunkurin cire shi bisa zargin saɓawa rantsuwar kama aiki. Daya daga cikin muhimman lamuran yau shine kada ƙuri'a kan tsarin gudanar da shari'ar na shugaban jam'iyyar, wato shugaban ɗan jam'iyyar Republican Mitch McConnell, wanda bai bayyana ko za a kira shaidu ko kuma za a gabatar da wasu sababbin shaidanni ba. McConnell dan da 'yan Republican sun fito ƙarara sun bayyana buƙatar su na gaggauta gudanar da shari'ar, yayin da 'yan Democrat suke ganin hakan dabaru ne kawai na ƙoƙarin kariya ga shugaba Trump. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta EU tana duba yiwuwar sake tsarin kula da safarar 'yan gudun hijira da kuma ƙaƙaba haramcin Majalisar Ɗinkin Duniya na safarar makamai a kan Libya, idan har aka sami daidaiton cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. Da yake jawabi a jiya Litinin bayan kammala taron Prime Ministocin kasashen kungiyar ta EU, Joseph Borrell ya ce sun tattauna akan ƙarfafa tsarin da zai hada da sanya ido akan haramcin makaman a Libya da kan iyakokinta na ƙasa ko kuma na ruwa. Shirin wanda ake yi wa lakabi da Sofia ya shahara wajen magance safarar 'yan gudun hijira daga ƙasar Libya. To sai dai masu fashin baki na ganin kungiyar ta EU ta yi fargan jaji a lamarin ƙasar Libya har al'amura suka taɓarɓare.
To a gaishe ka Murtala, an jima kaɗan zai sake shigowa da ƙarin labarai, amma kafin mu kai ga haka bari mu sake waiwaya ɗaya daga cikin wakilanmu da suka bada gudunmawa ga nasarar ayyukan cika shekaru 41 da kafa sashen Hausa. Hassan Umaru Tambawa shi ne ke aiko da rahotanni daga jihar Oyo, ya kuma bayyana abin da ya fi ɗaukar hankalinsa a wannan aiki.
Shekarun da na yi ina aiki da muryar Amurka, labarin da ya fi taɓa min zuciya, wato kuma ba zan iya mantawa da shi ba, shi ne wani labari da na bai a game da wani rikici da aka yi tsakanin Yarbawa masu sintiri, wato ƴan bizilanti da Fulani a garin Alakwa a jihar Kwara a shekarar 2015. Wato wannan labarin, na je garin na Alakwa da kaina, na iske yanda afkoko na ruggagen Fulani abincinsu, kayayyaki da sauransu. Na iske an kashe mutane da yawa, a cikin mutanen da aka kashe na ga gawarar wani tsoho da cijo wanda shekarunsa sun wuce 80, na ga wasu tsofaffi mata ma hakanan su ma an kashe su, na ga yara ƙanana, na ga mata, na ga dabbobi a yayyanka an lalata. To wannan labarin ya taɓa min zuciya ƙwarai da gaske. Na ga waɗanda aka ji ma raunuka, kama da wata tsohuwa da na gani, tsohuwarin nan ta fi shekara 70, ga ta an kakkarya mata hannuwa, sannan an ji masu da dama rauni. Akwai wasu da na gani dauke da raunuka kala-kala, cikinsu har da ƙananan yara. Akwai waɗanda kuma na gani ga su an sassara su, wasu an ji musu rauni, wasu suna kuka suna kiran iyayensu, wasu na kuka suna kiran mazan su mata kenan, wasu kuma mata suna kuka suna kiran ɗiyan su, wasu ubanni suna neman ƴaƴan su da kuma matan su. To wannan labarin ya dade yana taba min zuciya saboda irin barnar da ni gani, saboda irin yawan hasarar da ni ga an yi ta dukiyoyi da kuma raunukan da wasu mutane suka yi. To wannan labari shi ya fi taba min zuciya, kuma ba zan iya mantawa da wannan labarin ba. A lokacin ma da na so in ba da wannan labarin, sai da ƴan sanda ma suka ce kada in ba da wannan labari da wani kuma jami'in gwamnatin jihar Kwara a wancan lokacin na shekarar 2015. Ni ce gaskiya zan ba da labari, saboda su ƴan sanda sun je nasu aiki ne, shi kuma jami'in gwamnatin jihar Kwara ya je nashi aiki ne, ni kuma na je nawa aiki ne. Saboda haka tunda ba a hana su aikin su ba, ni kuma ba za su hana ni aiki na ba. Har ya kai ga ƴan sanda sun hana wa ƴan jarida na gida yin aiki. Haka ma shi wannan jami'in gwamnatin jihar Kwara shi ma ya ce bai yarda da ƴan jaridar gida ba, musamman waɗanda suka fito nan jihar Kwara su yi aiki. Amma ni tsaya tsayin daka, ni tsayin gwamin jakin cewa sai na aiki, sai na ba da wannan rahoton, kuma ni ba da wannan rahoton. To wannan rahoton da ni basuwa a game da wannan rikicin, a gaskiya Allah ya taɓa min zuciya, wanda ba zan iya mantawa da shi ba.
Wakilinmu Hassan Umaru Tambuwal da ke birnin Badon a Najeriya. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Murtala da halin da duniya ke ciki.
To Grace, a kaso na biyu na labaran muna da inda ake cewa adadin waɗanda suka kamu da sabuwar cutar da ake kira coronavirus da ta ɓarke a ƙasar China ya ninka har sau uku daga ƙarshen mako, yayin da kuma cutar take ƙara yaduwa daga Wuhan zuwa wasu birane. An sami bullar cutar mai kama da pneumonia a Beijing da Shanghai da kuma Shenzhen. Masana kimiyya kuma sun tabbatar da cewa cutar takan yadu daga wani mutum zuwa wani, lamarin da ya zama babbar damuwa ga China. Jami'an lafiya na Amurka sun ba da umarnin tantance fasinjoji daga Wuhan a filayen jiragen saman San Francisco da New York da Los Angeles a kokarin magance yaduwar cutar. 'Yan sanda a Botswana sun ce ayyukan fyaɗe sun ninka a ƙasar a shekarar da ta gabata. Masu fafutuka kuma sun ce wato yawan gangamin yaki da matsalar ya ƙara waɗanda lamarin yake rutsawa da su ƙwarin gwiwar kai rahoto idan aka kai musu farmaki. To sai dai yawaitar fyaɗe a ƙasar ya sa 'yan gwagwarmaya tashi tsaye domin neman gwamnati ta ƙara ɗaukar matakai akan cin zarafin fyaɗe. Jami'an tsaro sun ce an sami ayyukan fyaɗe 1,600 cikin rubu'i uku na shekara ta 2019.
Wa gaida Murtala da karanto labarai daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To ɗazu dai mun kwaro tattaunawa da waɗansu daga cikin abokan aikina da ke nan Washington, Aisha Ma'azu, Murtala Faruk Sanyina, Baba Yakub Makiri da kuma Sarfilu Hashim Gumel. Lokaci ya ƙwace mana ga bayanin nasu dangane da aikin su. Ga abin da Aisha ke cewa,
to a fannin ayyukan jarida ne ni dai sai dai labari da naji kasancewar ni sabuwar ma'aikaciya ce a nan. Amma daga labari da nayi da tsofaffin ma'aikata sun ce a da idan za ka yi rahoto sai dai ka kira daga can, idan ka kira sai ka yi ta karanta rahoton ana recording din shi. To kin ga yanzu sauki ya zo daga can za ka yi komai ka tace sai ka turo sai dai a saka maka wannan ci gaba.
Kai na san yi na kai ka dana wannan abin da take faɗa. A kwarai da gaske, duk da yake gaskiya mu ba mu yi amfani da wayar tarho ba, amma dai mun san lokacin muna cikin aikin, amma a can abin da wakili ke kira local, to mun san lokacin da ake yi da wannan tarho din. Amma kuma sannu-sannu sai gashi mun ga an fara amfani da hanyar nan da ake kira digital. Daga nan mutum ya yi sai da abin da yake bambanta mai rahoto wato wakili da kuma waɗanda suke cin hirikwata abu ne wanda yake kai tsaye ne, muryar ma ba ne ba. Amma ni nan ma kai na sau tari mutane ga shi wai yaushe ka ji amurka zai ce ai ban je ba, sai ce to amma mun ji da muryar ka da wanda ya gabatar da kai kusan duk abu guda da yake to ai duniyar digital ke
haka ne.
To bayan wannan ko ba mu shigo a wannan lokacin kuma sai gashi lokaci kuma sai ga an ta fitowa da na'urori din da ke ga to ko a wannan lokacin daga lokacin da aka bamu na'urorin wayoyin salula na iPhone sannan da kuma na'urorin daukar hoto wanda a da baya cikin tsarin sashen Hausa da za a ce to amma ke ga yanzu sashen Hausa za a ce shi ma ya faso gari shi ma ya rabi jiya sauran da shi ma ya shiga suke ga za a ce ai bature ya ce wai so far so good gaskiya tafiya ta yi kuma aiki ya yi kyau
to ba bane da yake an zaina waɗannan nasarori da kuma ci gaba da aka samu kai aiki a can kai aiki a nan menene bambancin yin aiki a matsayin wakili da kuma zuwa na sharkwata
akwai bambanci matuƙa akwai bambanci sosai saboda kamar yadda duk wani ma'aikaci na abin nan jarida ya sani a lokacin da kake wato mai aiko da rahotanni wato ko ce dan jarida mai wakili mai aiko da rahotanni ba ka daukan shawarar abin da za a ko kuma abin da shi ne editorial judgment ba ka da wannan matsayi wato shi ne hukuncin abin da za a yi amfani da shi ba ka da wannan ba amma idan ka zo nan kana da wannan hulbin da za ka yi abin da shi an ka duba wannan wani abu ne da za ka iya cewa shi ne babban bambanci da ke tsakani kuma maganar da ɗazu Aisha ta yi magana da ce aiko da rahoto ta waya ta hoto gaskiya an wahala kwarai da gaske da wannan ya kai in zan je ku ba shi zan je ko da zan je na dan tarho ina tare da ki irin wannan tarho da za ka iya nana mai abin da koda ka buga a dauka to kaga waɗannan abubuwa sai mu ce nasara ce aka samu sosai da aka fitar daga wannan tsarin aka kuma irin tsari na yanzu na digita to sai kuma abinda zan iya karawa shine wato tsarin shafukan sada zumunta da wannan lokaci wanda yake ya sauƙaƙa ainihin gaba ɗayan aikin jarida ko da yake
a wani kanni
mafi ya yi mafi
ya sai ya to safiya ya taɓa wannan dandali wata ta ɗaya daga cikin nasarori da ko kuma inda sashen Hausa yake kokarin sa gaba shine na ɗaya yana so jawo ra'ayin matasa su rika sauraron gidan rediyo na da kuma ana so a jawo hankalin mata su ma su rika sauraro ya kake gani za a iya cima wannan buri
to babu shakka an riga an fara wannan yunkuri kuma an samu nasara sosai duk da yake ne ba a kai ga inda ake son a kai ba amma wannan sashe tabbas ya taka rawar gani wajen janyo matasa saboda a hanyar amfani da kafafen sadarwa musamman waɗanda suka fito idan kin lura a baya rediyo ake kunnawa mutum ya sa batiri ya saurara yanzu rediyo ta fara tafiya wayoyi mutane suke ɗauka su saurari waya a rediyo ka saurara amma ka wato baka saurara akan lokaci ba za ka dawo ka kunna ka saurari wannan abu ko kuma ka duba shafinka na Facebook karanta ko Twitter ko Instagram duk dai ga su nan to abu na farko da yake janyo hankalin mata shine gabaɗe mata an san su ba a san su da taka rawa sosai kamar yadda maza suke takawa ba a wannan fanni na jin labarai ko kuma na faɗin ra'ayoyinsu to dalili da za mu nuna dalili da ke nuna cewar su mata akwai al'ada a baya ita ta taka muhimmiyar rawa wajen hana su fitowa su taka rawar nan to amma yanzu lamari yana canzawa
Aisha daya kenan amma babba shine abubuwa irin manya ina tsofaffin nan guda uku masu daraja kudi domin mata ba su da wadatun zance wadataccen isasshen kuɗi
da za su da kuma data kenan su
dinga amfani da shi to amma yanzu kenan da ake amfani da wannan wayar salula a da rediyo ne ake amfani da shi to abin da ake faɗa shine kafin ma wannan wayar salula da ake sauraro a yanzu mata ba sa ba su cika sauraron rediyo kamar yadda ya faɗa al'ada ta taka muhimmiyar rawa a wannan domin mata akwai batun alkunya mata ba a so a ji muryar su an fi so a gan su ba kar a ji su kar su fito fili su yi magana don akwai batun kunya da dai sauransu amma suna taka rawa daga ƙasa wani lokacin ma wanda zai fito ya yi bayani kila ba mace ji ba shi tawara ta ce ga abin da za ka faɗa ga abin da za ka faɗa ɗaya kenan to amma akwai hanyoyi da za a iya bijirowa domin jawo hankalin mata idan aka ƙirƙiro shirye-shirye na mata wanda muna kan hanya zai taimaka wajen jawo hankalin mata domin idan kasancewa akwai wani abu da aka tanada domin kai na musamman to za ka zauna kasu mai wannan abu. To masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC wadanda muke kawo muku watsa muku shirye-shirye na kai tsaye a wannan rana da muke cika shekaru 41 da kafa wannan sashi sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu kamar yadda muka ce kuma muna so mu ji daga gare ku waɗanne nasarori aka samu a cikin waɗannan shekaru to ga waɗansu ra'ayoyi da kuka aika mana ta wayar tarho.
Sunana Alanuhu ina taya sashen Hausa na muryar Amurka murna cika shekara 41 da kafuwa.
Assalamu alaikum VOA. Mai magana daga nan jihar Benue. Dan tsoho dan malam Bako na malam Anas. Muna farin ciki kawo wannan rana na kai kuma kawo wannan wata da ke nuna cewa VOA ta shekara 41. Akwai abubuwa da dama wanda ba za mu iya mantawa da VOA ba. Musamman masu gabatar da shirye-shiryenku kamar su Halima Jimaro wannan mata Allah ya mata albarka ta yadda ta ɗaukaka wannan tasha kuma ba za mu iya taɓa mantawa da T. Lucas ba muna yi musu fatan alheri a duk inda suke abin Hausa game da VOA shi ne ta yadda musamman shirin kunnen na dare wanda ake karɓan saƙonnin jama'a wato na ranar Juma'a kowa ya sani shiri ne mai kyau amma kuma gaskiya mu ana arewa ta tsakiyar Najeriya muna samun matsala wajen samun ku da Allah ku gaya wa injiniyoyinku ta tsara buɗe wannan hanyar da kyau ta yadda za mu ji daɗin samun ku wallahi wani lokaci in kuka soma har ku kare ba ma iya kama ku kuma abin daɗi game da DOA ta yadda ake amshan muryar talakawa ta yadda suke faɗan abubuwan da ya dace wajen naɗan muryoyinsu idan zai yiwu kuma yadda wannan shiri ya zama kamar da daddare ko da safe ta yadda za a ji daɗin kama ku amma shirin kullum da kuke yin wannan ɗan misalin ƙarfe 8 na safen nan muna wuyan kama ku da fatan Allah ya ja zamanin DOA ya zamanin ma'aikatan DOA na yanzu da masu zuwa nan gaba.
Assalamu alaikum, magana Umar Hassan Karkure daga nan Katsina. Ina yin murna da shekara 41 da samuwar sashen Hausa da suka fara yaɗa shirye-shiryensu. Kuma ni ina ɗaya daga cikin wanda muke sauraron su shekara 41 ɗin, ina da hankali na ina da rayuwa don yin shekara ta 62. Ina murna Allah ƙara maimaita mu. A huta laya daga Umar Hassan Karkure daga nan Katsina.
Assalamu alaikum sashen Hausa na wurin Amurka. Yanzu ga da rufa aliyar sauciya daga cikin Najeriya mazo biyu uwari. Ina wa murya Amurka a gwamna farin ciki da shekara a wasu da yaɗa labarwa da yanda ya yaɗa labarwa. Allah ya san ka karwa ma zaman lafiya a duniya baki ɗaya. Tashin hankali da ke faruwa a ƙasashen wani Afirka Allah kawo mu sauƙinsa.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Mai Shayi na gari Barbacce da yanzu da kungiyar murya tana kata tsakanin su da Taraba. Ina matuƙin yabo da jinjina ga sashen Hausa na murya Amurka da ta cika shekaru 41 tana watsa labarai a faɗin duniya. Kuma ba zan manta da dukkan shirye-shiryen da BOA Hausa take yi ba da waɗanda ma aka daina yi da waɗanda ake yi yanzu babu wani shiri da zan ce gashi ba na jin daɗinsa. Na ɗauki BOA a matsayin makaranta ce mai ilmantar da ni a kowane rana. Ta fatan Allah ya ɗaukaki sashen Hausa na Amurka da ma'aikatanta baki ɗaya.
Assalamu alaikum murya Amurka, a mai magana Rabi'u Musa Gaburan Siri daga nan Gaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. A yau ina so in bayyana ra'ayina murya Amurka a bisa muku murna kuma mai murna da sabon zababben shugaban wannan gidan rediyo na Amurka wato Aliyu Mustapha na Sokoto. To gaskiya mu muna maka murna Malam Aliyu, kuma da kai Malam Aliyu da Hajiya Grace mun ji sabbin shirye-shirye da aka zayyana mana aka kuma mana albishir. Muna fatan waɗannan sabbin shirye-shirye wani Allah ya tabbatar da su. Kuma mu abin alfahari ne da mu a Najeriya, kuma kiran mu anan shi ne in an zayyana an sa shiri sau ɗaya to kada mu ji kuma shiru kamar an shuka dusa. Tare da fatan Allah ya kai ka riko. Na gode.
kuma da nan kadan daga cikin rayu da kuma kuma ne kenan ta waya tarho akan wannan buki da muke na cika shekaru 41 da kafa sashen Hausa na muryar Amurka. To Murtala, kana batun sababbin shirye-shirye ne da aka kirkiro da za a fara gabatarwa da faru daga yau. Za ka gabatar da wannan shiri da ake cewa ba kishi kan yanka wuya me wannan shirin ya fusa kuma ina za a dusa ne.
To kamar yadda gaskiya muka faɗa, wato shi baki mai yanka wuya shiri ne da aka nufaci wato sha'anin siyasa da kuma demokuraɗiyya. Kamar da kika sani, ba wai a duk duniya demokuraɗiyya tana fama da ciwon ciki. To a Najeriya da irin kasashenmu na Afirika ba ciwon ciki kadai bane, da ciwon kai, da ciwon kafa, da ciwon hannu, da ciwon komai kira. To a nan lokaci ne da muke fatan insha Allah mu zo mu zube waɗannan cututtukan a faifai, kana kuma mu nemo likitoci daga waje wanda za su zo suna ɗaukar su ɗaya bayan ɗaya suna fashin baki, tare da fatan cewa da su masu mulki da wanda ake mulka za su ɗauki darasi.
To abokan aiki Aisha Mu'azzam, Murtala Faruk Sanyina, Baba Yakubu Makiri da kuma Sarfilu Hashim Gumel a wannan hiran. Kuna shan waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16.25 da kuma 31. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. To ba ga haka kuma a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. To daga kasar Ghana kuma ga abinda masu saurare ke cewa dangane da shirye-shiryen sashen Hausa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni ne Usman Musa Sina, wanda ya fi shahara da suna Baba Tola Ayalwa daga Kumasi. Ina karuwa cikin dubun masu sauraron ku, ina taya ku munnan cika shekara 41 da kafuwa. To in ba ku sani ba, ina son ku sani wurin ku nan ba wurin jin labarai ba ne kurun, wurin karar da mutum ilimi ne da wato nishadi. Ina kara muku fata na alheri, kuma ina alfahari wato da kasancewa na soma sauraron ku tun ina primary school. Na soma wato sauraron ku wurin Amina. Abin ban sha'awa a yanzu ina da shekara 70, ni kuma ina primary school na nata ina dan shekara 15. Da'iman ya bude min naji labaran Hausa, in ji kuma special English. Allah ya karu da ku. Allah ya karu da ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sashen Hausa na muryar America. Farko muna ma Allah godiya. Na biyu muna taya ku murna da kafa sashen Hausa na muryar America samun shekara 41. To Allah ya kara taimako. Lallai kam mun jima muna sauraron ku, kuma muna jin daɗin shirye-shiryen ku sosai da sosai. Muna karuwa da shirye-shiryen ku da kuke gabatar ma al'umma. Ni nan sunana Abbas Abdalla, amma an fi sani na da Malam Abbas Islamiya Abu. Ina gabatar da nawa gaisuwa da taya ku murna. Allah maimaita mana, Allah kuma ya ƙara muku hazaka game da shirye-shiryen da kuke yi baki ɗaya. Ina gaida dukkan ma'aikata na sashen Hausa na Voice of America, hasa Grace Alera Aunu, ina gaida ita kwarai da sauran duk ma'aikatan nan, saboda ina jin daɗin labaranta kwarai da gaske ga program da take gabatarwa. Insha Allah taimaka muku, Allah kuma ya maimaita muna.
Ya Voice America, ni ne Alhaji Bawo Musa Alabama, sadaunan Sarki Musangawa na Ashantiri. Na taya ku murna kawai shekara 41. Allah maimaita, Allah maimaita, Allah taimaka, Allah sa gaba kuma afiya, Allah ba ku hakuri da juna. Muna kara godiya alhamdulillah.
Ni ne Abubakar Umar Dukku Ayalwa, sai ina taya ku murna. Ubangijin Allah ya goda mana baɗin baɗaɗa. Gaskiya ina jin labarin Voice of America sosai, ina jin daɗi musamman Baba Makiri Voice of America. Allah ya taimaka dukkan journalists, muna jin daɗin bayanin ku.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ne Hajiya Sa'a mai huran aljanna, ina taya ku murna shekara 41. Allah ya taimaka, Allah ya sa albarka, Allah ya kara muku kwazo, ya ba ku lafiya. Ina isar da gaisuwa na zuwa ga Malama Grace da Baba Yakubu Makeri da sauran ma'aikata na VOA. Malama Grace ga sakon baturiyar nan da ta shahura ta ce Qurratullahi, wa ita kuma tana ta Yakubu munna na shekaru da dama. Allah nuna mana shekaru da dama masu zuwa.
Madalla, kafin mu ci gaba ga ɗanɗanan sabbin shirye-shiryen da za mu fara gabatarwa.
Yanayi da muhalli.
Yadda fata iya narkewa ta zama ƙasa a lokacin kankani, menene illar fara bishiya, kuma menene dangantakar fara bishiya da ɗumamar yanayi?
Shirin yanayi da muhalli shiri ne da zai riƙa taɓo batutuwa da suka shafi yanayi da kuma irin ƙoƙarin da masu ruwa da tsaki suke yi domin magance matsalolin da ake samu. Sai ku kasance da wannan shirin daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.
To sai ku tari Aisha Gobe Laraba da karfe 8 na safi, wato a daidai wannan shiri kenan, domin jin wannan sabon shiri. Da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen ga takaitattun labarai.
To Grace, dubban yan rajin kare yancin mallakar bindiga sun yi zanga-zangar lumana a Virginia, suna kalubalantar sabbin ƙa'idodin mallakar bindiga da ake ƙoƙarin shatawa. A yau Talata kuma za a soma shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump a majalisar dattawa, karo na uku a tarihin Amurka da shugaban ƙasa yake fuskantar yunkurin cire shi bisa zargin sabawa rantsuwar kama aiki. Adadin waɗanda suka samu, wato suka kamu da sabuwar cutar coronavirus da ta barke a ƙasar China ya ninka har sau uku, yayin da cutar take ƙara yaduwa daga Wuhan zuwa wasu birane.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya, sai kuma can da hantsi ku ji abokan aikinmu da wasu sabbin shirye-shirye yanzu. A madadin Murtala Faruk Sanyinna da ya taya ni gabatar da shirin, da Salamu Abu da ya haɗa shiri da bada umarni, da kuma injiniyan mu Nayo Dara Smith Alheri ke muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.